Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci da fatan an sha ruwa lafiya. Yau ranar Alhamis 14 ga watan Mayu shekara ta 2020. Sarfil Hashin Gumelle tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin kamuku wannan shirin. A cikin shirin za ku ji halin da ake ciki a yankin kudu maso yammacin Najeriya a daidai lokacin da yawan masu dauke da cutar coronavirus ya kai 5,000 a kasar. Sai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku daga Najeriya da kuma tasirin azumin Ramadan. Amma da farko sai a gyara zama domin shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Yawan adadin masu neman tallafin rashin aikin yi a Amurka ya yi ƙasa kaɗan a makon da ya gabata. Ma'aikatar kwadugo ta bayyana haka a yau Alhamis. Amma kusan wasu ma'aikata miliyan 3 sun nemi tallafin yayin da annobar coronavirus take ci gaba da durƙusar da tattalin arziki mafi girma a duniya. A cikin watanni biyu ma'aikata miliyan 36,500 sun nemi tallafin rashin aikin yi. Da sama da ɗaya daga cikin ma'aikata biyar a ma'aikatan Amurka sama da miliyan 164. Gwamnati ta faɗa a makon da ya gabata na alƙalman waɗanda suka rasa aikin yi a watan Afrilu ya kai kashi 14.7 cikin 100. Amma manyan jami'an gwamnatin Trump akan harkar tattalin arziki sun ce ta UAP haka da zai iya kaiwa kashi 25 cikin 100 a makonni masu zuwa. Gwamnati ta ce tattalin arzikin ƙasar ya faɗi da kashi 4.8 cikin 100 a rubu'in farko na shekara. Amma hakan ya kasance kafin bayyanuwar tasirin annobar ta bayyana. Tuni dai 'yan majalisar dokoki da shugaba Donald Trump suka amince da tallafin dala triliyan 3 ga Amurkawa da kuma kamfanoni. Sai dai 'yan jam'iyyar Democrat da suke da rinjaye a majalisar wakilai suna so a ƙara tallafin a nan gaba. Amma 'yan majalisa na jam'iyyar Republican sun nuna rashin amincewa yayin da shugaban ƙasa yake zaman jiran ya ga abin da zai faru. Majalisar Dinkin Duniya ta yi kira da gwamnatoci da su mai da hankali akan ayyukan kula da lafiyar kwakwalwa yayin da jama'ar duniya suke fama da annobar coronavirus. Bayan shafa gwamban shekaru da yin watsi da kuma rashin ingantattun ayyukan kula da lafiyar kwakwalwa, annobar COVID-19 yanzu haka ta afkawa iyalai da al'ummomi da ƙarin rashin matsalar kwakwalwa. Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ne ya faɗa a yau Alhamis. Sannan ya ƙara da cewa ma'aikatan lafiya, tsoffi da matasa da kuma waɗanda suke fama da rashin lafiyar kwakwalwa ko waɗanda suke fama da yaƙi ne suke cikin haɗari sosai. Guterres ya faɗa cewa Majalisar Ɗinkin Duniya ta sha alwashin samar da yanayi da kowa zai iya samun tallafi akan buƙatun kwakwalwa a duk inda yake. Ya kuma buƙaci gwamnatoci da ƙungiyoyin sa kai da ma'aikatan lafiya da kuma sauran mutane da su haɗa kai cikin gaggawa don magance matsalar rashin lafiyar kwakwalwa a lokacin wannan annoba. Saƙon na babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya ya biyo ne bayan da Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ta ce ƙwayar cutar ya zuwa yanzu ta kama sama da mutane miliyan 4.3 da kuma kashe kusan 300,000 da zai iya zama kamar ƙwayar cutar HIV da ke haddasa cutar sida ko ƙanjamau wato AIDS. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Wani jami'in kiwon lafiya a Amurka da a lokacin kwarmata bayanai ya zargin an cire shi daga mukaminsa saboda ba da muhimmanci kan kimiyya a kwamitin da gwamnati ta kafa na yaƙi da coronavirus. Ya shirya tsaf don faɗa wa 'yan majalisar dokoki a Alhamis cewa dole a gaya wa jama'a gaskiya kana kar a bada labarin da aka tace shi saboda dalilai na siyasa. Dole ne mu sani kuma mu fahimci abin da muka tunkara. Muna da masana kimiyya da suka shahara a duniya. Dole ne a ba su dama su yi jagoranci, Dr. Rick Bright ya faɗa a sakonsa na bayanin da zai buɗe zaman wanda aka wallafa kafin a fara zaman sauraron bahasin na ƙaramin kwamitin lafiya na majalisar dokokin. 'Yan majalisa na son su sami ƙarin bayanai akan matakan da gwamnatin tarayya ke ɗauka game da annobar wadda ta kashe sama da mutane 84,000 a Amurka. Bryant ya faɗa cewa ya fara da gargaɗin shugabannin ma'aikatan lafiya da walwalar al'umma tun a watan Janairu kan ƙarancin kayan kariya da jami'an lafiya a Amurka suke buƙata domin su kula da marasa lafiyar da suka kamu da COVID-19. Shugaban Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa ya ce za a fara sassauta dokokin coronavirus a mafi yawan yankunan ƙasar, duk da cewa waɗanda suka kamu da cutar sun zarta 12,000. A jawabinsa da aka yada ta kafar talabijin a yammacin jiya Laraba, Ramaphosa ya sanar cewa za su fara tattaunawa da manyan masu ruwa da tsaki akan tsara yadda zuwa ƙarshen watan Mayu mafi akasarin ƙasar zai kasance a mataki na uku, inda za a buɗe wasu ɓangarori na kasuwanci. Matakin Afirka ta Kudu na takaita yaduwar coronavirus ya ta'allaka ne akan tsarin matakai, inda matakai biyar suka kasance masu mafi tsauri. Kasar ta shiga mataki na hudu a ranar 1 ga watan Maris, inda ta baiwa jama'a damar su fito waje don motsa jiki da kuma bude wasu sana'o'i.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu haka dai bayanai na baya-bayan nan da cibiyar yaƙi da cutar coronavirus ta fitar a Najeriya ya nuna cewar waɗanda suka kamu da cutar sun kai kimanin 5,000, kuma jihar Lagos da ke yankin kudu maso yammacin ƙasar ne ke da mafi yawan masu ɗauke da wannan cuta, da suke da mutane 2,241. Wakilinmu na Lagos Babangida Jibrin ya aiko mana da ƙarin bayani.
A yanda adadin masu dauke da cutar coronavirus ke ci gaba da karuwa a tarayyar Najeriya, yanzu haka dai wasu jihohi musamman ma dai jihar Lagos da tafi ko ce jiha yawan masu dauke da wannan cuta a Najeriya ta yi barazanar sake kagaba dokar hana yawo ga al'ummar jihar ta Lagos, ganin yadda take zargin wanda aka bari su fito da sun yi watsi da dokokin da aka shimfiɗa musu da suka hada da dokar saka takunkumi na hanci da baki da kuma rage cunkoso a guraren hada-hadar jama'a da suka hada da sauran gurare na kasuwanci. Yanzu haka dai sabon kididdigan da cibiyar da ke yaki da cutar coronavirus a Najeriya NCDC ta fitar ƙasa da sa'o'i 24 da suka gabata ya nuna cewa jihar Lagos na da sabbin mutane da ke dauke da wannan cuta guda 51, inda jihar Oyo ke da mutane guda 4, sai jihar Ondo da ke da mutane 2, yayin da jihar Osun ke da mutane 3. Daga cikin jihohi 6 na kudu maso yammacin Najeriya, jihohin Ogun da Ekiti ne kawai ba samu sabbin masu dauke da cutar ba a sa'o'i 24 da suka gabata. Jimillar da cibiyar NCDC ta fitar mai yaki da cutar corona, masu dauke da cutar yanzu haka sun haura 4,970, inda aka samu mutane 164 da suka rasu. Jihar Lagos yana daya daga cikin jihohi na Najeriya da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya sanya dokar hana yawo, dokar da kuma aka sassauta tun a makon da ya gabata. To sai dai kuma bisa ga dukkan alamu gwamnatin jihar ta Lagos a cewar gwamnan jihar Babajide Sanwo-Olu bata gamsu da yadda jama'ar jihar suka rungumi wannan mataki na gwamnatin tarayya da na jihar ba. Don haka ne ma dai gwamnatin jihar ta yi barazanar sake kagaba dokar hana fita, lamarin da kuma al'ummar jihar suka ce ba za ta sauwa wai bindiga a ruwa. To ko me yasa al'ummar jihar ke adawa da wannan barazana da gwamnatin jihar ta Lagos na sake kagaba dokar hana yawon? Ga dai abinda wasu mazauna birnin ta Lagos ke cewa.
Kai masalori ne wipe a ma fi a iko ye boya ko wa ka duro ka gbo kan ti joba nso. Sugbon opolopo elomin wa ko sowo.
Ta ce ba wai ba ma son zama gida bane, fitowan ya zama mana dole ne, domin kuwa zaman gida ba zai yiwu ba, babu kuɗi. Muna jin yunwa.
Olawo ri da ka turi aika buruku ma.
Wato da farko dai zancen a ce gwamnati ta tsawai ta kulle wannan al'amari ne irin nasu na zalunci, dama ai sun saba. A to mu irin yanayin da muke ciki zancen a ce mutane ba su abin sharɗa, taya mutum zai bi sharaɗi da cikin ka za ka ji ko da wani sharaɗin da aka gindaya ma. An gindaya maka sharaɗi ba a baka wani tallafi wanda ya kamata ba, za ka ci gaba da zaman gida ba wani abu da za ka riƙe kanka da shi. Ka fito ta bin sharaɗi kake ko ka neman abin da za ka je ka kai wa iyali. Wannan al'amari ne dai nasu na son kai, abin da suka ga dama duk shi suke yi, sai dai mu ce Allah ya kawo mana agaji.
Duk wani talaka da yake ƙasar nan ba zai goyi da bayan gwamnati ta kuma sake sabunta wannan wa'adi na kulle mutane a gida da kuma hana zirga-zirga ba. Babu talakan da yake zaune yanzu a nan ƙasar wanda zai amince ko kuma zai ji daɗi gwamnati ta kuma sa wannan doka. Sai dai kamar yadda malam Bahaushe kan ce, idan ɓerana da sata to daddawa da wari. Alal haƙiƙa gwamnati ta bar mutane su fito kuma ta ba da wato in ce guidelines. Misali akwai dokoki da ta kafa a yanayin zirga-zirga da mutane za su bi. Mutane sai kasance gaba ɗaya sun ki amincewa da wannan dokoki da gwamnati sa, illa kawai abin da ransu ya ga dama suke yi. An ce kada mutane su shigo daga wani jiha zuwa wani jiha, an kai matakin mutane suna ta shigowa daga wayansu jiha zuwa wayansu jiha, an dauki matakin mutane su rinka sa takunkumi na rufe hanci da baki, amma wai abin mamaki har sai hukuma ta kai ga ta kama mutane ta kai su gaban kotu aje ayi musu shari'a sakamakon wannan. Saboda haka kaga nan zamu duba mu ga cewa gwamnati ta rasa yanda za ta yi, shi yasa take tunanin ta kuma daukan wannan mataki. Amma gwamnati ita take da wuka, take da nama, akwai matakai da dama wanda gwamnati za ta iya dauka, ba lalle sai ta kuma rufe a kasa gaba ɗaya ba, ko kuma kowace jiha ta rufe mutane a gida ta hana su fitowa wurin aiki, ta hana su fitowa neman abin. Saboda maganan mutane su fito neman abincin nan, aji baban gida, yanzu wannan wa'adi da ya wuce a baya, wallahi tallahi irin masifar da mutane suka samu kansu, ba a cewa komai sai wanda abin ta ritsa da shi, sai kuma wanda idan shi ya gani. Saboda haka mu ba za mu goye da bayan gwamnati ta sabunta ta sake rufe mutane a gida, ko kuma ta hana wayannan zirga-zirga da shauransu ba. Yanzu da yake gaya maka dan fitowar nan da mutane suka dan samu dama su yi, shine ma ya dan bawa mutane dama su dan fara ganin shin za su iya neman abin da za su ci so uku ko so biyu a rana. To in ka ce mutane su kuma komawa gida su zauna, gwamnati ita kadai bata isa ta tanadawa talakawan kasan nan abin da za su ci su sha da iyalansu ba. Saboda haka muna ba gwamnati shawara ta fito da wani tsari ingantacce, amma ba na maganan cewa ta kuma rufe mutane a gida, ta hana su fitowa wurin aiki da shauran al'amura ba. Allah ya sa mu dace.
Gwamnati ta dai kafa wannan abu take so, dole a yi abin shi hankali da mu dinga bi. Kina bar azo lokaci daya a ce kat mu tsaya ka ba ta yi ba. Ya ga tsayuwa nan da aka yi a duba a ga iyaka mutane nawa suka rasa, mutane nawa suka mutu, mutane nawa suka rasa abin hawa. Yanzu ka duba ko mota ma yanzu za ka hau ta zama ka ji dali. Kai ka zuwa ka tafi neman abincinka, mota wahala. Kudin da zaka shiga mota wahala, ka je kasuwa ba ka bude kasuwa ba, ka dawo kana kuka ka tafi kana wayo Allah, kana wayo Allah. Don ne zaka ji? Mu yanzu amma kin ma gwantu wannan abu ta daga mana kafa cikin wannan watan falala da muke ciki, da mu tarukon Allah ka so in wannan abu gaba daya. Muna addu'a ga wannan abu ne ya karen kasa ba, muna addu'a abu daga ya sauma ne ai. Yanda kike cewa gari kaza ba shi da alura ba, wasu garin ma sun ma bude hanyoyi. Ana shi kasashen wurin su kuma sun gon abun ma sai a daga kafa ta wani wajen. Mu ma to aka fata Najeriya, mu ma a dinga daga mara kafa. Yanzu aka mun jigawa yanzu ta ce a dinga yin sallar Friday ma yanzu, Juma'a za su yi da Juma'a su ma yanzu. Akan sun sa dokokin kuma an ce da abu ga haka. To mu ma kamar su gwamnatin Lagos ta nuna mana ga dokokin da ce mu dinga yin da a dinga bin shi haka muna yi, tana gani in ba me bane lokacin duk abin da gwamnati gara ma ta dauka sai ta dauka kan talakawanta.
To sai dai kuma a yayin da gwamnatin tarayyar Najeriya da na jihohi ke ci gaba da laliban magungunan ta coronavirus a waje daya, malamai na addini na kira ne ga al'umma da su ci gaba da gudanar da addu'o'i musamman ma dai a wannan wata na Ramadan, domin ganin Allah ya kawo saukin wannan cuta da yanzu haka ta mamaye duniya. Kamar da Sheikh Kabir Gombe, wani malamin addinin musulunci, ya bayyana a daya daga cikin tafsiransa da ake gudanarwa ta kafofin sada zumunta.
Hukumomi ku ci gaba da umurtar jama'a da addu'o'i a cikin kafafen yada labarai, ku rinka sa maluma suna yin darussan muhimmancin addu'o'i akan irin waɗannan matsalolin, sannan ku taimaka ku ainihin wato rinka tattaro wato su waɗannan maluma, ba maluma da baku da lambobin wayoyin su ko hanyar da za ku rice ɗinsu, ku ƙara ƙarfafa musu gwiwa, su ƙara ƙarfafa wa almajiran su gwiwa. Na'am, suna yi, wajibi ne su yi, ƙasar su ce, amma ɗan adam yakan ji ƙarfin gwiwa idan ya fahimci cewa abin da yake yi al'umma ma shi take yi. Saboda haka ya zama wajibi ku yi ta encouraging ɗin maluma da makarantar Qur'ani da alarammomi da mahaddatan Al-Qur'ani, a yi ta karatun Al-Qur'ani mai girma, a yi ta addu'o'i, amma masallaci a rufe kuma a gida ba addu'a, shi ma gidan an mai da shi makabarta, to bala'in ba san iyayen da zai tsaya ba. Duk dabarar mun nan ita kadai ba za ta haifar da mu ba. Mu ci gaba da aiki da dabarar daidai ne, amma bayan wannan mu sake karawa da addu'o'i. Allah ya sa wannan kira da muka yi ya isa da kunnuwan waɗanda ya kamata. Sarakuna haƙƙinku ne, kuma iyaye ne na ƙasa. Kamar yadda kuke kira zuwa ga maluma a ci gaba da addu'o'i, ku ci gaba da kira zuwa ga maluma su ci gaba da yin waɗannan addu'o'i. Mai alfarma sarkin musulmi, yadda kake ta kira ko lokacin da aka ce an ga wata kana ta kira ayi addu'a wannan ƙasa, muryarka tana da tasiri ita ma. Ka ci gaba da kira da sauran sarakuna su yi ta wannan kiran a cikin al'umma ba dare ba rana. Kada a daina ayi ta karatun Qur'ani, ayi ta addu'o'i, mai ta yi wa Allah kuka da daddare, mai ta kankan da kai, mu fashe wa Allah kuka mu nuna masa mun gaza, babu mai iya taimakon mu sai shi, in Allah ya da za mu samu taimakon Allah madaukin sarki. Allah ta'ala ya samu dace.
yanzu aka ma dai shi ma basaraken kasar Yarba Oni na Ife Oni Adeyeye Ogunwusi ya bayyana kudurinsa na taimaka wajen gudanar da bincike na gano maganin coronavirus musamman ma a jami'o'in Najeriya, kamar da ya bayyana a lokacin da ya ziyarci jami'ar Afe Babalola da ke Ado Ekiti a jihar Ekiti. A cewar Oni na Ife, wannan hali da duniya ta shiga bai kamata a zura wa gwamnati kadai ido ba, ya kamata masu rike da masarautun gargajiya da masu hannu da shuni su tashi tsaye wajen taimakawa al'umma da ganin an samu maganin wannan cuta da ke ci gaba da kashe mutane. Yanzu haka dai ake diddiga na baya-bayan nan da cibiyar da ke yaki da cutar coronavirus NCDC ta fitar a Najeriya, ya nuna cewa jihar Lagos na da mutane 2,041 da suka kamu da cutar, inda jihar Kano ke da 707, sai birnin Abuja mai 370. A sauran jihohi na kudu maso yammacin Najeriya kuwa jihar Oyo tana da 73, sai jihar Osun mai mutane 42, a inda jihar Ondo ke da mutane 18, sai jihar Ekiti mai mutane 15. Babangida Jibrin, murya Amurka daga Najeriya.
A gai da Babangida Jibrin.
Cutar coronavirus ba ta da magani.
Daidai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar.
Ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukkan wuni.
Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki.
Ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari.
Ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa.
Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya.
Kar ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. In kunnen ya ji, gangan jiki ya tsira.
Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan faifan. Adalla. Yanzu kuma sai
wasanni a takaice.
Assalamu alaikum masaurari. Kuma kamar kowane mako an takaitattun labaran wasanni. Zan fara ne da batun hukumar kwallon kafar Najeriya. Ta ba da tallafi wa club su guda 14 da suke yankin birnin Abuja da wasu al'ummomi guda 2 domin rage musu radadin annobar cutar coronavirus da ke gallabar jama'ar duniya a halin yanzu. An dai gudanar da raba kayayyakin abinci da suka hada har da shinkafa, wake da indomie da man gyada da kuma tumatirin gwangwani. Babban sakataren hukumar kwallon kafar Najeriya Dr. Muhammad Sanusi ya ce kayan abincin da aka ba din hukumar kwallon kafar ta samar da su ba daga kudin da hukumar FIFA ta bayar bane na dalar Amurka 500,000. A wata sabuwa kuma hukumar kwallon kafar NFF ta shaida ba da kason kudi naira 30,000 kowane wata wa iyalan marigayi Sam Ukwaraji da na marigayi Abdulrashid Yakini. Hukumar kwallon kafar ta ce wannan yunkuri ya biyo bayan da ministan matasa da bunƙasa wasanni Mr. Sanda Dare na amincewa da baiwa mahaifiyar Abdulrashid Yakini naira 10,000 kowane wata a sa'ilin da aka gudanar da bikin tunawa da marigayin wanda ya cika shekaru 8 da rasuwa. A ɗaya hannun kuma kungiyar 'yan jarida marubuta harkokin wasanni a jihar Bauchi ta ba da kyautar amawali ko kuma kyallen da ake rufe baki da hanci don kariya daga cutar corona. Mai rikon mukamin shugaban 'yan jarida na jihar Bauchi Nasiru Abdullahi Kobi shine gudanar da rabon.
To na farko tukuna wannan gudumawa ce wanda ta fito daga hannun kungiyar marubuta labarin wasanni na jihar Bauchi wanda suka kawo mana wannan gudumawa ma 'yan jarida na jihar Bauchi domin a raba musu saboda ka san halin da ake ciki yanzu amma duniya ba Najeriya ko Bauchi ba. Wannan cuta na coronavirus kuma ɗaya daga cikin abubuwan da su masana aikin kiwon lafiya suke bada shawari mutane su amfani da shi shine wannan takunkumi wanda da ringa sawa a fuska kuma guda kaman wanda aka kawo yanzu guda 100 wannan gudumawa ne daga su kungiyar marubuta labarin wasanni don saboda su taimaka ma 'yan jarida waɗanda musamman sukan samu kansu kai tsaye wajen wannan aiki na yaya ta labarai da kuma gaya ma duniya irin halin da ake ciki na abin da ya shafi wannan cuta na coronavirus.
To gashi wannan cuta coronavirus ta soma shigowa cikin 'yan jarida. To a matsayinka na shugaban 'yan jarida nan jihar Bauchi, da ya kaji wannan al'amari?
Gaskiya ba mu ji daɗin wannan al'amari ba saboda da muka samu labari abun ya taɓa mu sosai kuma hankalinmu ya kaɗu saboda mun san irin gudumawa da 'yan jarida suke bayarwa da kuma irin hatsari dama da muka san suna shiga ciki dangane da abin da ya shafi wannan aiki namu wanda yake da hatsari sosai. Bamu ji daɗin wannan abin da ya faru ba amma mun yi imani da cewa insha Allah shi wannan da ya samu kansa a wannan hali Allah zai bashi sauki musamman ma ɗazun nan da rana na kira shi saboda in je irin halin da yake ciki kuma daga yadda muka yi magana da shi a waya na samu ƙarfin gwiwan cewa yana abin da yake cira stable condition a turance yanayi mai kyau saboda haka ban lazana sosai ba amma kuma mun masa addu'a mun kuma yi masa fata alheri insha Allah dan ba da jimawa ba in Allah da zai samu sauki wannan ciwo kuma zai fito mu ci gaba da aiki tare da shi kamar yadda muka saba.
Abdulwahab Muhammad wanda Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A gaida Abdulwahab. To yanzu kuma ga tasirin Azumi a wurina.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni ne Ustaz Muha Khalil malam din yaro. Mamba ne na kungiyar addinin musulunci ta kasar Niger cewa da IEN. Nasiha mu zuwa ga yan uwanmu musulmi gaba daya ta wannan wata na Ramadan shine kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda duk abin da za mu gai ba mu wuce shi ba mu kaiwa ma gare shi bale mu wuce sallallahu alaihi wasallam yake ce mana wannan wata na Ramadan awwaluhu rahma wa awsatuhu maghfira wa akhiruhu atqu minan nar farkon shi goma nan na farko rahama shin kan Allah yana tare da bayinsa idan goma na tsakiya suka zo kuma ubangiji Allah yake yahimi bayinsa zanuban su linkin bulinkin goma na karshe Allah yake iyantar da wuyoyi da yawa na musulmi daga wuta Allah ka sa mu cikin su saboda duk abin da muke nema wurin Allah
bai wuce ba neman rahama Ubangiji da jin kansa gobe, saboda ba dan aikan mu ba sai dai rahamar sa da jin kansa. Kannan mu da diyan mu yau ya zama to mafi yawa, zaka gani idan an ce Ramadan ya kama a lokacin da ake sallah a masallatayya, ba yau ba da wannan larura ta zo ta shiga tsakanin mu da masallatayya mu, muna fata uzun Ubangiji Allah subhanahu wataala Allah ya guda mana karshen wannan bala'i. To zaka ga samari suna ta kokari ana cika masallatayya har kamar aiko kowa, amma har yake kaiwa dan wani lokaci kan ya kai rabi a yana rame-rame har ya kai masallaci ya koma maraye ba kowa a wurin shi. Musani ba watan Ramadan ake bauta ma ba, a'a Ubangijin watan Ramadan shi ake bauta ma, ana ta kokarin neman yarda shi. Kenan koda watan Ramadan ya wuce, a ci gaba da kokari, a ci gaba da aiki da addu'o'i, basa wannan damuwa da ta same mu a duniya ai ta kokari Allah subhanahu wataala ya kauda mana ita.
To Allah ya sa mu dace. Da wannan ko muka zo ga shirin mu na ƙarshe, labarai a takaice.
Yawan adadin masu neman tallafin rashin aikin yi a Amurka ya yi ƙasa kaɗan a makon da ya gabata. Ma'aikatar Kwadago ta bayyana haka a yau Alhamis. Amma kusan wasu ma'aikata miliyan 3 sun nemi tallafin, yayin da annobar coronavirus take ci gaba da durƙusar da tattalin arziki mafi girma a duniya. A cikin watanni biyu, ma'aikata miliyan 36,500 sun nemi tallafin rashin aikin yi, da sama da ɗaya daga cikin ma'aikata biyar a ma'aikatan Amurka sama da miliyan 164. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kira da gwamnatoci da su mai da hankali akan ayyukan kula da lafiyar kwakwalwa, yayin da jama'ar duniya suke fama da annobar coronavirus bayan shafa gwamban shekaru da yin watsi da kuma rashin ingantattun ayyukan kula da lafiyar kwakwalwa. Annobar COVID-19 yanzu haka ta afkawa iyalai da al'ummomi da ƙarin rashin matsalar kwakwalwa. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ne ya faɗa a yau Alhamis, sannan ya ƙara da cewa ma'aikatan lafiya, tsofi da matasa da kuma waɗanda suke fama da rashin lafiyar kwakwalwa ko waɗanda suke fama da yaƙi ne suke cikin haɗari sosai. Wani jami'in kiwon lafiya a Amurka da a lokacin kwarmata bayanai ya yi zargin an cire shi daga mukaminsa saboda ba da muhimmanci kan kimiyya a kwamitin da gwamnati ta kafa na yaƙi da coronavirus, ya shirya tsaf don faɗa wa 'yan majalisar dokoki a Alhamis cewa dole a gaya wa jama'a gaskiya kana kar a bada labarin da aka tace shi saboda dalilai na siyasa. Shugaban Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa ya ce za a fara sassauta dokokin coronavirus a mafi yawan yankunan kasar, duk da cewa waɗanda suka kamu da cutar sun zarta 12,000. A jawabinsa da aka yaɗa ta kafar talabijin a yammacin jiya Laraba, Ramaphosa ya sanar cewa za su fara tattaunawa da manyan masu ruwa da tsaki akan tsara yadda zuwa ƙarshen watan Mayu mafi akasarin ƙasar zai kasance a mataki na uku, inda za a buɗe wasu ɓangarori na kasuwanci.
To masu raro, baki ɗaya abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shirye namu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Abdullahi da ya tana gabatar da shirin, da kuma Julie Lazarus Gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau, Nisar Fil Hashim Gumel daga nan birnin Washington DC, ke cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Assalamu alaikum.